ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باهك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلا شيء بتارن البركة مسلا شيء ولقا لكن اشكين قلم بوشي أجهر بوشي وانا يمشي نلا ربا يوم نشاء ترى قوت رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دالي هدو دا أربعين دا أكو واندا كوميك ريدي دا شرن قوت هدو ميلادية تدبو بيو دا شرن دا بيو وانا مجلسي لميكي تفسير القرآن ميقرما واندا منا تكين تفسير سورة الحج اندا ايوزا متاشي دا كان آياتا شرن دا أكو تكين تفسير وانا سورة kamar yadda muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu. Wannan yace yana son karin bayani game da mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam. Wai Annabi yace magana wacce take mafi rinjaye kuma ita ce mafi yawan malamai suke ambata shine ba Annabi ya bace, babu annabawa a cikin mata. Allah subhanahu wa ta'ala ya yabeta amma ba da annabci ba, cewa ummuhu siddiqatu, cewa mahaifiyarsa siddiqa ce. Da a ce annabi ya ce to ba zai sai kasa da martabarta ba, da sai faɗi mafi girman martabarta, tunda Allah subhanahu wa ta'ala yana maganar cewa annabi Isa da mahaifiyarsa ba za su zama abin bauta ba Allah ba. Sai ya faɗi ƙololuwar matsayinsu, ya faɗi ƙololuwar matsayinsu, shi wannan annabi ne ita kuma siddiqiya ce. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam wa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Na ba ita nake so ba. Mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at-ta'am. Kaga dan Ubangiji subhanahu wataala bai kore masa allanta, cewa shi ba Allah bane, mahaifiyarsa ba Allah bace, sai ce shi manzo ne, ita kuma siddiqa ce. Saboda haka da akwai wani matsayi da yafi wannan, da shi za a ambata. Wannan shine ra'ayi na daukakin malamai, in banda Ibn Hazm shine ya saba da wannan. Ya halatta mai sallar nafila yabi mai yin sallar farilla, ko shi mai sallar farilla yabi mai nafila? Ya halatta. Ya halatta wanda yake sallar nafila yabi mai farilla. Ya halatta mai farilla yabi mai nafila. Wannan duka waɗannan sigogi sun zo a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar sallar da Mu'adh ibn Jabal yake wa mutanansa Bani Salima, yake zuwa masallacin Bani Salima yana musu sallah, bayan ya yi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa, sai ya kuma gangara ya je musu sallar isha'i. Yana yin ta shi a matsayin nafila, su kuma suna bin sa a matsayin farilla, kamar yadda yazo cikin musnad Imam Ahmad cewa wa hiya lahu tatawwu, shi a matsayin farilla nafila, su kuma a matsayin farilla. Kaga mai farilla ya bi mai nafila. Wai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Zaid ibn Arqam da cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Daud, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba, wasu mutum biyu suka shigo inda yake a Amina, yana sallar asuba da tare da jama'a, sai suka koma gefe ɗaya. Bayan an gama sallah, Annabi ce a kirawo su. Aka kirawo su, suna bari, jikinsu yana rawa, sun zaci cewa wani hukunci za a yi musu. Annabi ya ce aka yi, ba ku shiga kun yi sallah tare da mu ba? Suka ce ya Rasulullahi, mun yi sallah a masaukanmu. Nabi ya ce to ko kun yi sallah a wani wuri sai kuka zo kuka samu liman yana yi tare da jama'a, to sai ku bi shi, sallar sai ta zamo muku nafila. Saboda kaga mai nafila anan ya bi mai mai farilla don haka duk ya zo a sabanin niyya wannan baya cutarwa sabani aniya wannan baya cutarwa saboda haka mai sallar azhar zai iya bin mai sallar la'asar zai iya bin mai azhar wannan yana tambaya ne game da cutar olsa da take damun shi shekara da shekaru idan ta taso masa bayan azumi sai ya samu sauki sai rama to a wannan azumin ma kuma gashi ba shi da lafiya har yau bai samu yayi ko azumi ɗaya ba saboda olsar da take damun sa to shi ne yake cewa shin zai iya ciyarwa ko kuma zai bari ne in ya samu sauki ya rama wato ya rika ramawa babu shakka wanda duk baya da lafiya azumi zai ba shi wahala an sauke masa azumi an masa rangwame a kan ya biya wani lokaci in ya samu lafiya man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar saboda ka duk wanda ba shi da lafiya yana da damar ya sha azumi amma zai biya wannan ita ce wannan shine hukunci amma idan ya zanto rashin lafiyar ta tsananta ta yadda an ma fitar da tsammanin samun sauki daga wannan rashin lafiyar to wannan shikenan sai koma ciyarwa in yana da abin da zai ciyar in bai da abin da zai ciyar shikenan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in yana da abin da zai ciyar da miskini a kullun shikenan sai ciyar da miskini daya a kullun in ba shi da abin da zai ba miskini shikenan azumin ya fadi a kansa amma shi wannan yanayin sa yadda yake bayani cewa yakan samu sauki yana biya don haka in dai har ba an kai wani matsayin da ba za ka iya yin azumin ba kwata-kwata ba lokacin da tsolsa za ta yi sauki in ba a kai wannan ba to za ka biya za ka sha amma za ka biya ba ciyarwa za ka yi ba sai in an kai wani matakin da ba a tsammanin cewa a samu lokacin ma da za a iya biya din saboda kowane lokaci ana cikin wannan rashin lafiya mai tsanani to a irin haka ya halatta ka ciyar menene halaccin cin naman mesa ko wanda ko mai hada shi da miciji mafiya yawancin malamai suna cewa haramun ne mafiya yawancin malamai abinda suke fada cewa cin naman maciji haramun ne saboda abu na farko saboda dafin da yake tare da shi zai iya cutar da wanda zai ci sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a kashe shi yayi umarni da kashe maciji annabi yana cewa uqtulul hayyat kamar yadda yake hadisi ibn umar a minbari yace naji annabi sallallahu alaihi wasallama yace uqtulul hayya sannan a hadisin khamsu fawasiq yuqtalna fil hil wal haram daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci maciji cewa yana daga cikin abinda aka yi umarnin a kashe shi a ko ina aka gansu saboda haka idan da ana cinsa ba za a yi umarnin kashe shi ba inda ana cinsa ba za a yi umarnin a yi ta kashe shi ba da sai a ce a kama shi a je a yanka a ci sai ka ce a kashe shi aka ambace shi da abubuwa da an san ba a cinsu irin su kare irin su shirwa da sauransu sannan abu na uku yana da aniyab yana da fiƙoƙi irin na farauta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana naha an akli kulli zinabi min as-siba to wannan shine hujjar da dama daga cikin malamai shafi'iyya wal hanabila wal hanafiyya cewa haramun ne malamai malikiyya suna cewa ya halatta da sharadin a yi taka tsantsan da dafinsa sannan kuma a yi masa yanka irin yankan rago irin yadda ake yankan rago ba bige shi za a yi ba sannan ya halatta a ci amma dai magana mafi inganci shine rashin halaccin cin naman maciji ina ga wata guda daya bari mu ansa wanda bai samu sallar jana'iza ba ko kuma wanda ya samu wasu kabarbura a sallar jana'iza to zai rama ne bayan liman ya sallame na'am idan gawar tana nan ba a dauke ta ba zai iya ya cika shi sauran kabarburan da bai samu ba, in kuma an dauki gawa shikenan sai ya sallama ya fita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati, lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai, jannatin gidajen aljanna, tajri min tahtiha al-anharu, waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, ana yi musu ado a cikin su da warawarai na zinare, wa lu'lu'an da kuma lu'lu'u, wali basuhum fiha harir, tufafin su a cikin su alharini ne, wa hudu ila at-tayyib min al-qawli, kuma aka shiryar da su zuwa ga daddadar magana, wa hudu ila sirat al-hamid, kuma aka shiryar da su zuwa ga tafarkin Allah shayabu. Kamar yadda jiya muka fara tafsirin muka yi tafsirin ayat da ta gabata daga aya ta 18, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, waɗannan masu husuma ne guda biyu da suka yi husuma game da ubangijinsu. Kace khasmani anan ana nufin wato ƙungiyoyi biyu masu husuma. In ce kalmar al-khasm tana nufin ana amfani da ita akan mutum ɗaya da kuma mutum biyu ko sama da haka. Kalmar al-khasm jinsi ne da yana ƙunsar ɗaya yana kusa sama da haka. Mutum ɗaya za ka iya ce masa al-khasm, mutum biyu za ka iya cira su al-khasm. Jiya muka karanto cikin suratu Sad, wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihrab, na karanta na yi kuskure wajen karanta dabdin abin nan, kuma alaramma bai gyara mu ba. Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihrab idh dakhalu ala dauda fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'din فاحكم بيننا بالحق ولا تشدد واهدنا الى سواء الصراط. الله سبحانه وتعالى يا امبتي ساكمكون قنغيا تا فرقو ماسو حسوما نا فرقو سوني كافري da muka ce su bangaroni ne guda biyu, da bangarorin mu'minai da kuma kafirai. Kafiran nan duka wani kafiri da kowane irin addini yake bi, inda ba musulmi bane yana cikin bangare guda daya, musulmi kuma mu'minai da suka yi imani da wannan addini na musulunci suna bangare guda. Allah subhanahu wataala daman ya ce zai yi hukunci tsakanin su ranar gobe kiyama. To shine Ubangiji subhanahu wataala yake halarto mana da irin hukuncin da zai yi, dan kakkaza ci cewa wani abu ne wanda har yanzu ba a san hukuncin da Allah zai yi ba. Kamar yadda wasu suke ganin cewa duka lalibai ake a duhu, ba wanda ya san tabbas waye akan gaskiya, suna ganin cewa kowane addini ma zai iya zama gaskiya. Don haka wanda zai yi musulunci ya je ya musulunci, wanda zai yi yahudanci ya yahudanci, wanda zai yi abinnan nasaranci kiristanci ya je ya yi, cewa duka ba wanda ya san waye zai shiga aljanna. Saboda ai Allah cewa inna Allah yafsulu bainahum yawm al-qiyamati, Allah zai raba gaddamar ne a ranar al-qiyama. Don haka anan ba wanda ya isa ya ce shine akan gaskiya. To al-Qur'ani ya nuna wannan magana ta su ƙarya ne, domin bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan, sai kuma ya koro mana cewa to suwaye a gurinsa mutanen ƙwarai da zai yi wa kyakkyawan sakamako, suwaye kuma suke kan addinin ƙarya da zai musu mummunan sakamako. Shi ne ajiya da muka karanto faɗar Ubangiji subhanahu wataala da ya ce hadhani khasbani, aka dunkule duka sauran ɓangarorin da ba musulmi ba aka sa su a cikin ƙungiya guda ɗaya, musulmi kuma suka zama a ƙungiya ɗaya. To waɗannan ƙungiyoyi guda biyu masu jayayya ne, tasamu fi rabbihim, kuma suna jayayya ne dangane sha'anin Ubangiji. Musulunci shi kadai ne addinin da ya yarda da cewa Allah ɗaya ne a komai, babu wani addini a bayan ƙasa da ya yarda da cewa Allah ɗaya ne a komai sai musulunci shine yake ɗayan ta Allah a cikin sifofin sa yake ɗayan ta Allah a sunayen sa a ayyukan sa yake ɗayan ta Allah a wajen bautar sa saboda duk wani addini sai ka samu shirka ta shiga cikin sa saboda shirkar ita ce ta mayar da su addinai ɗaya suka zama kamar guda ɗaya to ubangiji subhanahu wataala ya ambaci sakamakon waɗanda suka kafirce ubangijin su falladhina kafaru quttiat lahum siyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqamun min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adhab alhariq haka ubangiji ya ambata mana sakamako na waɗanda suka kafirce ubangiji wanda su ne masu husuma ta bangare guda kuma shine anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ɗaya bangaren su ne mu'minai yace innallaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yana shigar da su aljannatai gidajen aljanna Allah subhanahu wataala yana shigar da alladhina amanu waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani da dukkan abin da ya wajaba a yi imani da shi suka yi imani da Allah da duka sifofinsa da ayyukansa da kaɗaitakarsa a wajen bauta suka yi imani da manzannin Allah suka yi imani da littafan Allah suka yi imani da mala'iku da ranar lahira da dukkan sauran rukunan imani gaba ɗaya sannan wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na ƙwarai ubangiji zai shigar da su aljannatin tajri min tahtiha al-anhar al'amal salih aiki na ƙwarai shine aikin da aka gina shi akan imani shi yasa Allah ya ambaci imani sannan kuma ya ambaci aiki na ƙwarai domin aiki na ƙwarai ba zai ginu ba sai akan imani da Allah subhanahu wataala dukkan aikin da babu imani a tare da shi babu imani da kadaitakar Allah to wannan aikin ba a kiran shi na ƙwarai ko da a zahirin sa ana ganin su kyakkyawan aiki ne a gurin mutane ana ganin taimakon marayu ne taimakon gajiyayyu ne kaza 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 wannan sunan shi aiki na ƙwarai a gurin ka amma wajen Allah in dai ya zanto mai shi ba yana yi bane dan yayi imani da kadaitakar Allah yana tunanin ranar sakamako to wannan a gurin Allah ba shine aiki na ƙwarai ba don haka zaka samu almunafiquna munafikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama su ba suna ayyuka wanda a zahirin su ga su ayyuka na ƙwarai ne suna sallah tare da mu'minai وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس saboda suna yin sallah sai dai kawai ya suke yin ta wannan wani abu ne daban amma ana ganin su a masallaci da su ake sallah sannan in wanda yake da dukiya da yana karban zakar sa shi ma wannan lokaci ma in annabi ya fita jihadi da su ake fita saboda dukkan ayyukan da ake kira ayyuka na ƙwarai a zahiri su ma suna yi amma Allah subhanahu wataala ba zai karbi wannan aiki ba haka nan aikinsu ba zai amfane su ba ranar gobe kiyama shi yasa ake gabatar da imani sannan a faɗi aiki na ƙwarai domin akan imani ne ake gina aiki na ƙwarai haka nan shi ma imanin shi kaɗai in babu aiki na ƙwarai to ba zai sa bawa ya tsira ba ila zai shiga aljanna amma kuma ubangiji subhanahu wataala na iya yi masa sakamako wato na iya kama shi da uquba saboda ka abin da yake fassara imani cewa akwai imani tare da mutum shine ayyukan da za a gani tare da shi na gabobi shi yasa ahlus sunna suka tashi ta'rifin imani suna cewa i'tiqadun ne bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wato kudircewa ne tun daga zuci mutum ya kudirce abin da zai faɗa da bakinsa ya furta da harshensa sannan kuma ayyukan gabobinsa su aikata wannan kunshin gaba ɗaya shi ake kira imani daga zuci da harshe zuwa harshe zuwa kuma gabobi wato abinda ka kudirce a zuci ka faɗe shi a harshenka sannan yana so a gabobinka wannan kunshin gaba ɗaya shine ake kira imani saboda haka imani yake karuwa kuma ya ragu yake karuwa da karuwar ayyuka na ƙwarai da mutum zai yi yakan ragu da aikata laifuffuka to saboda haka idan mutum ya zanto ya yi imani amma bai aiki na ƙwarai ba to shi ba wannan karan farko ba zai samu shiga aljanna ba ubangiji subhanahu wataala zai kama shi da laifin barin ayyuka na ƙwarai da aka umarce shi da su wasu ayyukan ma malamai suna ta baba a ce mu'mini ba yayin su kamar sallah sahabbai abin da sahabbai da tabi'ai kamar yadda yadda yake cewa babu wani abu da suka yi hadu akan cewa barin sa kwata kwata kafirci ne sai sallah tun gaba daya shi ne sallah don haka a cikin ayyukan akwai wanda barin sa gaba daya akwai sabani a gurin malamai shin zai iya kai shi ga kafirci ko ba zai kai shi ga kafirci ba ita ce sallah to kaga ashe tana yiwa ma mutun ya zanto ya rasa shiga aljanna gaba daya a dalilin barin sallah da zai yi saboda ka shi kansa ya wato imani shi kadai yana bukatar kuma sai an yi aiki yasa Allah subhanahu wataala daima yake gwama su amma ake fara gabatar da maganar imani saboda shine foundation akan sani shine harsashin da yake daukan sauran gine-gine na ayyuka anan zamu ga Allah subhanahu wataala yayi amfani da fi'ili madi kamar yadda al-biqai yake fada a cikin nazmud durr cewa amilus salihati daima yakan zo wa amilus salihati suka yi aiki na kware amanu wa amilus salihati suka yi aiki na kware an kawo sigar madi ne wato fi'ilin da ya riga ya wuce suka yi kamar sun yi sun gama saboda ya nuna maka cewa dukkan mutumin kware da zai dandane aiki na kware to zai wahala ya daina shi zai zama ya zama masa jiki ko yaushe yana yin sa ba za su rabu ba Allah subhanahu wata'ala ce zai shigar da su jannatin tajri min tahti al-anhar aljannatai wadanda koramu suke gudana ta karkashin su wato koramu suke gudu ta karkashin wadannan gidajen aljanna din gine-ginen aljannan ko kuma ta karkashin wato bishiyoyin da suke cikin wannan gida na aljanna wato sabanin yan wuta da Allah subhanahu wata'ala ce yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim ana zuba tafasasshen ruwa ta saman kansu to su kuma waɗannan ruwa ne yake gudana ta ƙarƙashin inda suke zaune kaga ubangiji subhanahu wataala ya bambance sakamakon su anan anan ubangiji subhanahu wataala a dunkule ya nuna cewa dukkan wanda zai yi imani na gaskiya kuma ya yi ayyuka na ƙwarai to dan aljanna ne Allah zai sa shi aljanna sharadin shiga aljannar kenan idan mutum ya cika wannan sharadin to dan aljanna ne inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al anhar can baya mun wuce irin wannan inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al anhar inna allaha yaf'alu ma yurid to anan ma ubangiji ya sake narata wannan maganar cewa Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi kyawawan ayyuka gidajen aljanna saboda a dunkule wannan za ta sa mu fahimci cewa dukkan wani wanda ya yi imani ya kuma yi aiki na kwarai to wannan zai shiga aljanna wannan a dunkule kenan amma ba za mu iya nuna wani a karan kansa mu nuna shi mu ce wannan dan aljanna bane sai wanda Allah subhanahu wataala da manzansa suka yi masa shaidar dan aljanna ne waɗanda Allah ya da manzansa suka yi shaidar dan ayan aljanna ne to wannan kai tsaye mu ma za mu ci dan aljanna ne in ma kai jayayya akan wannan to za ka kafirta ne kamar al-asharatul mubashirin bil janna sahabban nan goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu al-bishr da an aljanna ne al-khulafa'ul arba'a abubakar da umar da usman da ali wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu al-bishr da an aljanna ne haka nan abdurrahman ibn auf haka nan talha ibn ubaidillah haka nan abu ubaidah ibn al-jarrah هكذا الزبير ابن العوام سعد ابن أبي وقاص ده سعيد ابن زيد ودنا دكا سوغوما النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى البشر الجنة باسو كدي بني cikin sahabban sa wadanda aka tabbatar musu da cewa su yan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da bilal dan aljanna don ya ce ya ji motsin sa ma aljanna ya tambaye sa wai me kake yi ne na ji motsin ka aljanna kaga ya tabbatar masa wannan Qais ibn Thabit ibn Qais ibn Shammas khatibun nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa dan aljanna ne da ira-iran su suna nan matan annabi duka yan aljanna ne duka matan annabi babu wanda ba yan aljanna ba to waɗannan da ira-iran su suna nan su wadancan ana ce musu al-asharatul mubashirin bil janna saboda ambatan su yazo a cikin hadisi guda daya a lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana su abubakar fil janna wa umar fil janna wa har zuwa karshen goma to shi yasa ake ce musu al-asharatul mubashirin bil janna amma wai ba dan su kadai ne aka yi wa albishir da aljanna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da cewa in aljanna ne saboda haka tun suna tafiya a bayan kasa da ransu an san cewa su ɗan aljanna ne akwai sanda ibn Abdullah ibn Salam yazo yana wucewa sai wani yake cewa in kana son kaga ɗan aljanna to ka kalli wancan wancan da kake gani yana tafiya ɗan aljanna ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa cewa ɗan aljanna ne a wani mafarki da yazo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya tabbatar masa da wannan irin waɗannan suna nan da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ambace su da sunayensu da kuma mu ahli sunna mun imani cewa dukkan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yarda da shi sun yarda da Allah saboda wannan su ma duk an musu albishir da aljanna amma muna faɗar waɗanda aka yi tansisi da sunayensu aka san su da sunayensu ba a dunkule ba to duk wani wanda bai zo da bayaninsa bai zo ba a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to sai dai a masa kyakkyawan fata a masa kyakkyawan fata akwai daga cikin malamai waɗanda suna ganin wanda adalcinsu da addininsu da nagartarsu ta riga ta shahara a cikin al'umma na farko da na ƙarshe da an zarar aka ambace su an faɗi mutanen kirki suna ga wannan su ma za a yi ce musu ƴan aljanna kai tsaye kamar irin al'a'imma al-arba imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad da sauransu suna ganin wanda suka shahara din nan da shaida ta al'umma duka akan cewa mutanen kirki ne su ma ana iya cewa ƴan aljanna ne kai tsaye suna hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka zo wucewa da wata gawa sahabbai suka yi magana mai kyau akan wannan gawar annabi ya ce wajabat aka zo wucewa da wata sahabbai suka faɗi magana mara daɗi a kansa annabi ya ce wajabat kuma suka tambaye shi me yake nufi da wajabat ce na farko kun yabe shi da alkhairi da kyawawan ayyuka saboda haka wajabat lahul janna shi kuma na biyu kun faɗi irin muyagun ayyukansa shi kuma wajabat lahul nar ya ce antum shuhada'ullahi fil ard ku ne masu ba da shaida na Allah a bayan ƙasa to wasu suka ce to wannan yana nuna cewa idan al'umma ta musulmi ta haɗu akan ba da shaida mai kyau akan wani mamaci da ya koma zuwa ga Allah alama ce ta ɗan aljanna ne shi to amma dai yawancin malamai ba su gamsu da shaida ga mu'ayyan bil janna ba suka ce wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi saboda haka wannan shaida da suka bayar Allah ya sanar da shi cewa ɗan aljanna ne wancan kuma ɗan wuta ne shi yasa ba a shaidawa cewa wani ɗan aljanna ne ko wani ɗan wuta ne sai wanda nassi ya zo karar kansa kan cewa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne saboda haka anan da Allah subhanahu wataala ya ce inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati ana maganar ka'ida ce dunkulalliya dukkan wani wanda zai yi imani kuma ya yi ayyuka na ƙwarai har ya mutu akan haka to wannan ana masa kyakkyawan fatan ɗan aljanna ne wato ya cika sharaɗin shiga aljanna to ubangiji ya ce to waɗannan zai shigar da su aljanna yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a za a yi musu ado a cikin aljanna min asawira da warawarai a warwaro min dhahabin na zinari wa lu'lu'an za a kuma yi musu ado da warawarai na lu'lu'u wato ubangiji subhanahu wataala zai yi wa dukkan ƴan aljanna mazansu da matansu ado da awarwaro na lu'lu'u na zinari da kuma awarwaro na lu'lu'u za a yi wa mace haka za a yi wa namiji shi ma ado da wannan akwai ƙira'a biyu dangane da kalmar wa lu'lu'a ƙira'ar mashhuriya da muke karatu da ita ƙira'ar Asim da ƙira'ar Abu Ja'far da Nafi da Yaqub ta ce wa lu'lu'a bin nasr amma akwai ƙira'a ta sauran makaranta su kuma suna cewa lu'lu'in da Kisra, dukkan su ma'anar guda ɗaya ce ta fuskar ma'ana ta fuskar irabi ne. An ka ce walu'lu'an kai masa nasaba ne ala mahalli asawira, asawira nan mahallin sa mahallin nasba ne, da cewa majrur ne amma fi mahallin nasb, wannan min din za'ida ce ko ce sila ce. Ka ce walu'lu'in to kai adafin sa ne akan zahab, ko kai adafin sa akan lafazin asawira din, tunda majrur ne da min, amma dai duk ma'ana ɗaya ce. To wasu malami suka ce walu'lu'a ana sa musu, ana yi musu awarwaro da lu'lu'u, ko kuma a yi musu awarwaro da zinarin, abin da a yi musu ado da awarwaro wanda aka yi shi da zinari da lu'lu'u, wato ko dai a yi musu ado da awarwaro wanda aka yi shi da zinari, a yi musu ado da awarwaron da aka yi shi da lu'lu'u, ko kuma a yi musu ado da awarwaron da aka yi shi da zinari da lu'lu'u, wato aka haɗa su biyu aka yi abu ɗaya da su. Duk ma'anar ayat za ta ɗauki duk waɗannan ma'anonin. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kalmar asawira. Akwai jam'ul qilla aswira, aswira walaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahul mala'ikatu muqtarini. Kaga aswira jam'i ne, amma jam'ul qilla, asawir jam'ul kasra ne. Wasu ma su ce asawir jam'ul jam'i ne. To me yasa aka yi amfani da jam'ul jam'i, jam'in da ya fi kowanne yawa, don a nuna maka cewa kayan adon da za a musu ado da shi masu yawa ne, ba 'yan kaɗan ba ne. Sannan wannan min ɗin min ce ta taukidi, za a yi musu ado mazansu da matansu da awarwaro na zinari da awarwaro na lu'lu'u. Wataƙila wani ya yi mamakin ya za a yi wa namiji ado da awarwaro, domin wannan ba shi aka saba gani a rayuwar duniya ba. Wataƙila hankalinsa ya tafi akan cewa to ko kuma nan ba awarwaron da muka sani ba ne, ko wani abu ne dai na kwalliya daban. To sai aka ƙara maka min don a ƙara tabbatar maka da cewa wannan awarwaron da ake magana a kansa shi wanda ka sani shi ake nufi. Saboda haka min nan littaukid ne, don a ɗauke maka dukkan wata tababa, kakkaza ta cewa a'a ba awarwaron za a sa maka ba, awarwaron shi za a sa maka na zinari, a can za ka gani an sa maka irin ken da za ka yi, kana ganin kamar a nan za ka zama wani mata maza haka ko a'a. To don gudun kada a kawo wani tababa ko wani ya zo ce a'a ɗan ko majazi ne ko wani abu, to shi ne hikimar ƙara min asawira, min ce littaukid. Hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim, hadisin Abu Huraira yake cewa sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughu alhilyatu min almu'min haythu yablughu alwudu, kwalliyar mumini a aljanna za ta kai inda alwalarsa take kaiwa, wato duk inda gaɓoɓin alwalarsa Allah zai masa kwalliya a jikinsu. To shi yasa Abu Huraira ma yake tawilin wannan hadisin, in ya tashi wanke hannunsa a alwala sai ya wanko har zuwa da matsansa, ya tashi wanke ƙafafunsa sai ya wanke har ƙauri, tashi wanke fuska har wuyansa sai ya zuba ruwa, saboda wai adan nashi yawa a jikinsa. To amma wannan ijtihadi ne nashi, sauran sahabbai sun saba masa akan wannan, shi yasa shi kansa in ya zo yana yi, in ya gansu ma ɓoyewa yake, baya bari a ganshi. Allah ce wa libasuhum fiha harir, sannan tufafinsu a cikin aljanna alhariri ne. Alhariri shine tufafin da Allah zai sa wa 'yan aljanna mazansu da matansu, kamar yadda za a sa musu awarwaro mazansu da matansu, haka nan za a sa musu alhariri, shine tufafinsu mazansu da matansu. Wasu malamai ma suka ce kamar Al-Qurtubi yana cewa harharirin nan zai zama shi ne ma duka abin amfaninsu, a shimfiɗarsu ne, a tufafinsu ne, a labulansu ne, a komai zai zanto shi ne abin da za su yi amfani da shi, wanda shi ne a nan a duniya a'la min ma fi duniya bi kathir, wanda wancan ya fi wannan na duniya nesa ba kusa ba. to anan Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa za a sa musu za su yi ado da tufafi na alharir sabanin ƴan wuta da Allah subhanahu wataala ce qutti'at lahum thiyabun min nar za a fasalta musu tufafi na wuta sarabiluhum min qatiranin zan rigunan su na narkakken man qatiran ne yake nuna cewa su tufafin da za su sa tufafi ne na azaba wadannan kuma za su sa tufafi na ni'ima Allah subhanahu wataala kamar da ya faɗa a cikin suratul kahfi irin yadda zai musu ado din nan yace ulaika lahum jannatun tajri min tahtihim al-anhar yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaqina fiha ala al-ara'ik ni'ma thawabu wa hasanat murtafaqa Ubangiji subhanahu wataala yake cewa ulaika wadannan yan aljanna lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anhar suna da aljanna suna da gidajen aljanna na dawwama da koramo suke gudana ta karkashin su yuhalluna fiha min asawira min dhahabin za ai musu ado da awarwaro na zinari a cikin aljanna wayalbasuna thiyaban khudran sannan za a sa musu ko za su sanya tufafi koraye min sundusin na ainihin alhariri marar kauli sannan wa istabrak da alhariri mai kauli haka Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta tufafin da za su sa na alhariri mai kauli shine abinda marar kauli shine sundus istabrak kuma shine mai kauli sannan korayen kayayyaki ne aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura Ubangiji subhanahu wataala yace tufafin sa wasu na alhariri ne marar kauri korayen alhariri wa istabrak da kuma mai kaurin wa hullu asawira min fiddatin sannan za a musu ado da ainihin awarwaro min fiddatin na azurfa wato kaga ashe bayan awarwaro na zinari da na lu'ulu'u akwai kuma awarwaro na azurfa wanda shi ma duka cikin kayan adon yan aljanna ne za a yi musu ado da wannan to kaga wannan duk dan a bambanci tsakanin tufafin yan aljanna da kuma tufafin yan wuta Allah ce wali ba sun fiya harir a nan za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya canza uslubin daga jumla fi'iliya zuwa jumla ismiya wato jumlar farko yuhalluna fiha min asawira min dhahabin kaga wannan jumla ce fi'iliya ta fara da fi'ili yuhalluna sannan jumlar gaba da aka zo magana tufafi sai aka ce wale basuhum sai ta fara da suna ita ce jumla ismiya jumla fi'iliya tana nuna tajaddudi jumla abin nan tana nuna tajaddudi tana nuna abin yana sabuntuwa ko yaushe libas aka zo da jumla fi'iliya kuma tana nuna thubut tana nuna istiqrar wato ana so a gaya maka cewa kayan adan su kayoya ne da suke ake caccanza musu tufafin su kuma tufafi ne wanda ko yaushe tufafin da suka saba sawa a aljanna wanda suka saba sawa a aljanna shine alharis saboda sai aka kawo shi da jumla ismiya dan cewa wannan shine tufafin su na al'ada na sawa wancan kuma ado ne wanda yake caccanzawa lokaci bayan lokaci al-imam muslim ya fitar da hadisi daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la talbasul harir kada ku sanya tufafin al-hariri fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbasu fi al-akhirah duk wanda zai sa tufafin al-hariri a nan duniya to ba zai sanya na lahira ba haka na imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisin huzaifa ibn al-yaman wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la talbasul harira wala ad-dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wala ta'kulu fi sihaf fi sifahim to masha Allah al-ula zikr zaka shiga musulunci ne
zan shiga musulunci
wani ai ko ka ko ka kawo kanka
ni na kawo kaina
ba tilasta maka akai ba
ba wanda ya tilasta
da yaddaka
da yaddana
to masha Allah
ni ne mai suna Reverend Yahaya Adam Idris
to masha Allah za faɗa maka kalmar da zaka yi in kai shikira ka zama musulmi ba ba wani dogon turanci kawai wannan kalmar da ka faɗa ka zama musulmi ka ce la ilaha
la ilaha
illallah
illallah
ka ce ashhadu
ashhadu
alla
ilaha
illallah
illallah
wa
ashhadu
anna
muhammadan
rasulullah
rasulullah
abinda kake faɗa cewa ka yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai
haka
baka yarda da ka hada wani da shi wajen bauta ba shi kadai zaka bauta
haka ne
sannan ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne
Muhammadu
manzon Allah ne ka yarda da wannan
na yarda
shikenan ka zama musulmi da saboda ka daga yanzu kai musulmi ne original
nagode
kuma muna maka fatan yadda ka zama kake rabaran zaka zama kuma malam
nagode
yawa kai ma zaka je ka sa mutananka gaba kai musu tafsiri kai musu wa'azi
ka
karantar da su amma sai kai karatu kai ilimi ka san musulunci ka san komai na musulunci ba daga abinda mutane suke yi zaka dauka ba
haka
ana samun mutane da suke musuluncin ba yadda yake ba
zahiri
yawa so shi musulunci yadda muke karanta alqur'ani ne shine musulunci
haka
ba abinda wani musulmi yayi ba
sai
zai iya abubuwa marasa kyau
haka
ne rabanci wannan
Allah ya taimake ka
je ka nemi ilimi ka samu wanda zai koyar da kai
haka ne
saboda yadda kake rabaran ka dawo kuma malam ka da shehu
Allah ya taimake
me sunanka
Reverend Yahaya Adam Idris
Reverend Yahaya
to
zaka ci gaba da zama aka ayyayan ka ko
na nagode
to shikenan muna maka fatan alkhairi sai ka je kai wanka ka dawo ka ci gaba da sallah a cikin musulmi kamar yanda kowa yake
nagode
Allah ya tabbatar da kai
akan amin
الإمام البخاري ده مسلم سروته حديثي daga Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talbasu al-harira wala al-dibaj kada ku sanya tufafin al-hariri marar kaurin sa da mai kaurin sa wala tashrabu fi aniyati al-dhahab wal-fidda kada ku rika sha a cikin kokon ko da kokon zinari ko na azurfa ولا تاكلوا في صحافهما kada ku rika ci a cikin tangaran din su ko kwanukan su fa innaha lahum fi dunya wa lana fil akhirah na kafirai anan duniya mu kuma namu ne a lahira to wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata dangane da alhariri da zinari alhariri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa mata a duniya suna iya amfani da shi kamar yanda azhab wato zinariya mata suna iya amfani da shi a duniya suna iya kwalliya da shi suna iya kwalliya da alhariri suna iya kuma kwalliya da zinari amma maza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hillun ala inasi ummati haramun ala dhukuriha halal ne ga matan cikin wannan al'umma su yi amfani da su amma haramun ne ga maza su yi amfani da su saboda baya halatta ga namiji yayi kwalliya da abin da yake na zinari ne sa agogon zinari ko zoban zinari wannan haramun ne haramun ne haka nan kwanon da yake na zinari ya ne ko kofin da yake na zinari ya ne ce ya sha ruwa a cikin sa ko ya sha shayi ko ya ci abinci wannan duka haramun ne kafirai za su iya yin wannan amma musulmi haramun ne yayi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa dukkan wani wanda yayi amfani da zinari wato yayi ado da zinari namiji ya ado da zinari ko kuma ya sa alhariri a nan duniya ya ado da shi to ya haramta wa kansa na lahira ba zai taba samun na lahira matukar zai mutu bai tuba ba in ya tuba kafin ya mutu shikenan tuba tana shafe duk laifukan da aka yi gabaninta amma in har mutuwa ta riske shi yana wannan to ba zai samu na lahira ba kamar yadda annabi ya ce wanda ya sha giyar duniya har ya mutu bai tuba ba zai sha ta lahira ba to haka nan waɗannan abubuwa suke ga maza in suka yi amfani da su a nan duniya kuma suka mutu ba su tuba ba to sun haramta wa kansu na lahira domin dukkan wani da ya gaggauto da abu kafin lokacin sa minista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani idan ka gaggauto da abu kafin lokacin sa to sai a maka uquba da hana ka abin to wannan da yawa daga cikin malamai suna cewa duk mutumin da ya har ya mutu bai tuba ba to shikenan ko ya shiga aljanna ko ya shiga aljanna sauran in aljanna duk za su more waɗannan abubuwa amma ban da shi yuhallawna fiha min asawira min dhahabin inna shi ba shi a ciki ba za sa masa dhahab ba indai har yayi amfani da zinari anan ira namiji yayi kwalliya da shi ya sa shi a matsayin zoban sa to wannan ba zai ko yayi an masa wani kwano na zinari ko wani kofi na zinari yana amfani da shi to wannan indai har ya mutu bai tuba ba to ubangiji subhanahu wataala zai haramta masa amfani da wannan wasu daga cikin malamai suka ce a indai an je lahira kuma ai ba uquba da za a yi je aljanna kuma a yi masa uquba a yi masa horo a yi in an hana shi kamar ana masa uquba ne to wannan da nasi bai zo ba watakila sai a yi wannan yan marerecewar amma idan har nasi ya riga ya zo shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu dangane da shan giya yake cewa man shariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah wanda duk ya sha giya a ran duniya bai tuba ba za a haramta masa ita a lahira akwai riwaya a cikin musnad tayalisi da sanadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu sa'id al-khudri ma yake yana cewa man labisa al-harira fi dunya lam yalbashu fi al-akhirah wa in dakhala al-janna labisahu ahlu al-janna wa lam yalbashu huwa kaga wannan nassi ne karara baya bukatar tawili annabi yace duk wani wanda zai sa al-hariri a nan duniya sannan wanda ya sa al-hariri a nan duniya lam yalbashu fi al-akhirah al-akhirah ba zai sa shi ba wa in dakhala al-janna ko da zai shiga al-janna labisahu ahlu al-janna wa lam yalbashu huwa yan aljanna dai za su sa amma shi ba zai sa ba saboda haka wannan nassi ne da yake nuna cewa zai rasa wannan sakamako a gidan aljanna saboda haka ni'imar ɗan aljanna ta cika sun samu kayan ciye-ciye kayan marmari masu daɗi su ne jannat ɗin da Allah ce inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin akce jannat jam'u janna janna yana nufin wato lambu wanda yake cike da kayan itatuwa da kayan marmari da sauransu shi ne ma'anar janna saboda haka wannan yana ishara zuwa ga kayan ciye-ciye da ubangiji subhanahu wataala ya tanada musu a gidan aljanna sannan kuma ga ƙoramu kala-kala na duk abin da suke so na nono suke so na zuma suke so na giya suke so na ruwa suke so gashi nan ta ko'ina saboda haka Allah ya ba su wannan sannan kuma ga kayan sawa kala-kala da ubangiji ya tanada musu sannan kuma ga kayan kwalliya saboda ka ga ni'imar ɗan aljanna ta cika Allah ce wa hudu ila tayyib min alqawli aka shiryar da su zuwa ga magana da daɗa wa hudu ila sirat alhamid kuma aka shiryar da su zuwa ga tafarkin Allah shayabu wato ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu'mine zuwa ga maganganu masu daɗi an ce da maganganu masu daɗi ana nufin kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah suka ce ita ce wa hudu ila tayyib min alqawli a nan duniya ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da su wato ya nuna musu maganar da tafi kowace daɗi ita ce faɗar la ilaha illallah wannan shine fassarar wasu daga cikin malamai kamar muqatil ibnu sulaiman kamar ibnu jarir ibnu abi zamanin da sauran malaman tafsiri wasu kuma suka ce wa hudu ila tayyib min alqawli wannan ya kunshi dukkan wata magana mai daɗi Allah subhanahu wataala ya nuna wa mu'minai maganganu masu kyau masu daɗi kalmar la ilaha illallah ita ce mafi ƙore a ciki saboda haka lafazin bai taƙaita akan la ilaha illallah ba duk da cewa ita ce mafi ƙololuwa a cikin at-tayyib min al-qawli wannan shine maganar ibnu juzai mai tafsirin at-tashhir daga cikin waɗanda suka tafi alal umum akwai as-sa'idi a cikin tafsirin sa yace wa hudu ila at-tayyib min al-qawli yace alladhi afdaluhu wa atyabuhu kalimatul ikhlas aka nuna musu maganar da take mafi daɗi da dadar magana wacce tafi kowace daɗi ita ce kalmar ikhlas kalmar la ilaha illallah ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله سنن سورا مغنغنو ما سدادي وإن سكب إنشاء أمتان الله أو إحسان إلى عباد الله كوكما مغنغنو سكا سكت واتو كونشي كوتا تاو باين الله وقولوا للناس حسنة وقايا ومتاني مغنى ميكو ميدادي هكذا نن أبو محمد ابن عطية شمايكي فلا يتي الطيب من القول لا إله إلا الله وما جرى معها من ذكر الله تعالى الطيب من القول مغنى دادا يتي لا إله إلا الله دا سورا مغنغنو دكا كمر أنبتا الله دا تسبيهي دا تركك الله دكا مغنى رئيان الجنة ما ذكر الله ني ابن الطيب من القول ني تتونا وسهيرس لا تسمع فيها لاغيه ما ذاك جي اسشير مغنى ا cikin aljanna ba duk magana da zaka ga magana ce mai ma'ana magana ce mai kan gado ba zaka ji wani shirman magana a cikin aljanna ba wasu daga cikin malamai suka ce wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wato aka shiryar da su zuwa ga gurin da za su ji dadadan maganganu ana nufin aljanna wato ba dadadan ila at-tayyib min al-qawli inda za su ji dadadan maganganu wannan shine abinda ibnu kathir ya karkata zuwa ga fassara at-tayyib min al-qawli ay ila al-makan alladhi yasma'una fihi al-aqwal at-tayyiba Allah ya kai su gurin da za su ji dadadan maganganu ita ce aljanna kaga kenan a yadda yake wa hudu ila at-tayyib min al-qawli dai yake da udkhila alladhina amanu wa amilus salihati جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام وتوانم غبد ديدي تكي ده فدار الله سبحانه وتعالى ده يتي اكا شيغر ده ودان سكاي ايماني سكاي ايوكا نا قوري الجنتاي ودان دا قورمو سكي غدانا تا قرقشين سو سنا ماسو دوما ا cikin su da izinin Allah da izinin ubangijin su Allah ce tahiyatuhum fiha salam gaisuwar su a cikin ita ce salamu alaikum salamu alaikum جوال الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملائكون إذا ستشقوا وتقوة تقوفا سنا مسو مرابا لا ليلة لي سنا مسو تربي سنا مسو جوابا مرابا بند سكي قيا مسو سلام عليكم بما صبرتم أمن تياتا بتقريكو سبو لحق لندكو كي أدونيا نكو يوى الله بيئيا نكو برسا بان الله نكو يددك الدر الله وانن حق لندكو كي ya gadar muku da aminci na har abada fa ni'ma uqbad dar madalla da wannan gida na da karshen wato wannan gida na karshe wanda shine gidan aljanna haka nan ubangiji yana cewa la yasma'una fiha laghwan wala ta'siman illa qilan salaman salama yan aljanna ba za su ji wata yasasshiyar magana ko magana da take kunshe da saban Allah ba a cikin aljanna babu wannan babu ƙarya babu kazafi babu kage babu yarfe illa qilan salaman salama sai dai fadar salamu alaikum salamu alaikum aminci ya tabbata gare ku aminci ya tabbata gare ku duk inda za a shiga cikin aminci ne so haka wa hudu ila at-tayyib min al-qawli shine aka kai su gurin da za su rika jin dadadan maganganu kamar yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa yula qawna fiha tahiyatan wa salama dan za su hadu da gaisuwa da kuma sallama ta aminci sabanin yadda yan wuta a baya ubangiji subhanahu wataala ya ga mana su kuma za su rika jin magana ta bace rai ta tsokana ta zolaya ta ba'a ana cewa wa zuqu azabal harik ku dan dan azabar gobara azabar kuna yan aljanna maganar su tasbihi ce da ambaton Allah da godiya ga Allah daga zarar sun shiga ubangiji zai musu ilhamin wannan qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah muna yi wa Allah godiya da ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini har muka samu kanmu gidan aljanna ba dan ubangiji subhanahu wataala ya so mu da shiriya ba za mu shiriya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa in aljanna ana kinsa musu tasbihi da tahmidi kamar yanda ake kinsa wa dan uwan dayan ku numfashi wato yanda kuke numfashi haka su ma wannan yake a tare da su don haka in suka shiga aljanna farkon abin da za su yi shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dahu alhamdulillah alladhi hadana li hadha alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazan haka za su ta gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda anan duniya ubangiji ya datar da su da fadar kalmar la ilaha illallah da tasbihi da tahmidi da tahlili da kabbara da karatun alqur'ani da zikiri kamar yanda yace ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu yazo cikin sayyid muslim hadisin samura ibn jundub Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul kalam ila Allah arba' subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala yadurruka bi ayyihin bada'ta mafi soyuwar magana a gurin Allah hudu ce fadar subhanallahi ko alhamdulillahi ko la ilaha illa Allah ko Allahu akbar kuma da kowace ka fara daidai ne babu wata matsala haka nan a wata riwaya annabi yake cewa arba'un afdalul kalam ba magana da ta kai maganganun nan guda hudu sune subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar imam muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams ku saurara fadar subhanallahi da alhamdulillahi da la ilaha illa Allah da Allahu akbar nafisan wannan sama da dukkan wani abin da rana take huduwa akan sa haka ne imam ahmad ya rawaito hadisi daga an-nu'man ibn bashir anhu manzo yake cewa ala wa inna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar hunna al-baqiyatus salihat wadannan kalmomi sune ayyuka masu wanzuwa ayyuka na kware masu wanzuwa duk wani abu da zaka yi to zaka tafi ka barshi ne amma wadannan za ku tafi tare ne wa hudu ila siratul hamid kuma an shiryar da su zuwa ga tafarkin Allah shayabo wato an shiryar da su zuwa ga hanyar Allah wanda yake shayabo ne a sunayensa da ayyukansa kuma wannan hanya ita ce hanyar samun aljanna shine wannan addini siratul hamid shine as-sirat na wanda yake shayabo kuma duk abin da yake cikin wannan hanya wannan tafiya abin yabo ne babu wani abu a cikin musulunci da ya tabbata musulunci ne ba abin yabo ba Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fahimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh